ai ziyarar aiki a nan Kano babban attorney kuma ministan shari'a na Najeriya abubakar malami bisa lakiyar shugaba da wakilan kwamitin gwamnatin tarayya kan rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya ya san da matakin yin afuwa ga daurarin su kimanin 400 kodayake masana harkokin shari'a sun yi na'am da wannan yunkuri na gwamnati amma sun ce ba zai yi tasirin da ake muradi ba kamar yadda tsohon magatakardar babbar kotun Kano Barista Abdullahi Sufi ke faɗi
abubuwan da ya kamata idan a rage cunkoso a cikin prisoners na Najeriya za a duba harkar alƙalai za a duba harkar ƴan sanda za a duba harkar ministry of justice sannan za a duba mutanen gari nan cikin garin Kano muna da prison guda biyu ka duba lokacin da aka yi su lokacin kafin ma colonial shigo kasar nan bayan haka muna da ƙananan prisons a ƙauyuka haka to yanzu gabaɗaya su ɗan prison ne suka yi mai suka yi suka ce wai a yi wai su ba su lock up akwai buƙatar a ƙara gina wani prison ƴan sanda suna taka rawa sosai wajen cunkoson prison suna kama laifuffuka a ɗauki civil mata a juya ta zama kirma a kawai ɗan sanda ana zuwa alƙalan kuma gaskiya da ke sai zuwa za ta fusa su ba wani su sannan ɗan sanda bincike bai kamata ya ɗauki wani tsawon lokaci da yawa ba ayyuka wajen mota shi da goma kai don kuma ɓangaren ma'aikatar shari'a wato ministry of justice sai ɗan sanda sun gama bincike sun fito da wani abu da ake kira case diary da cewa shin wannan mutum ya yi laifin na kobe ba idan ya yi laifi kai shi kotu in bai laifi ba a ta asalin shi to sai da kafin a samu wannan advice sai mutum ya wajen shekara 7-8 yana zaman a wajen trial.
Shi kuwa lauyan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama a nan Kano Barista Audu Bila Mubukarci cewa ya yi matakin ya yi daidai da tanadin dokokin ƙasar Najeriya amma akwai abubuwan dubawa.
Idan ka duba wato shigowar irin waɗannan mutane cikin al'umma na da matuƙar tasiri akan al'ummar da kuma su mutanen da ake magana a kansu gidan kurkuku rayuwa ce da ba aikin zaune ba na sai za a baka abincin da za ka ci za a baka gurin kwana wato kuma baka daɗi wasu daga yanci-yancin da kake da su a waje to yau idan mutum ya daɗe a gidan yari ya saba da wannan rayuwar idan ya fito yadda zai yi neman abincin da zai ci ma sai ya yi ƙoƙarin gagararsa don mai yiwuwa ya manta sana'ar da za a yake mai yiwuwa ya san sana'ar amma kuma waɗanda da suke kawo masa sun manta shi ko kuma abokan sana'ar tashi kansu sun canza guri ko kuma sun kama wani abu daban to bayan haka kuma za ka fahimci cewa su kansu mutanen nan suna buƙatar abin da ake kira rehabilitation wato a sake horar da su na dawowa da su cikin al'umma kuma ɓangaren wannan rehabilitation ɗin lalle ne a koya musu sana'o'i sannan kuma a wayar da kan ita al'umma kar su kyamace su bayan sun shigo to kaga waɗannan duka abubuwa ne da lalle ne hukumomi su yi su lura da su a wajen sakin irin waɗannan mutane kuma su tabbatar da cewa sun saki mutane ne waɗanda suke da ƙananan laifuka kuma waɗanda ake da tabbacin ba su garwaya da manya-manyan masu laifi sun juya su wato sun mai da su ƙungurmayen masu laifi kafin a sako su cikin al'umma ba.
A watan Disamba bara ne shugaba Muhammadu Buhari da kansa ke yi afuwa ga wasu ɗaurarru lokacin da ya kawo ziyarar aiki nan Kano. Haka shi ma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi afuwa ga wasu ɗaurarru su kimanin 500 lokacin bukukuwan sallah babba da aka yi a watannin baya. Muhammadu Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.